Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Juma'a 24 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Tun daga watan Janairu, sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Steele da ke jihar Oklahoma a nan Amurka, don su iya sarrafa na'urar kariyar makamai masu linzami ta Patriot. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fissile don kera bom ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu, kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni, a cewar babban jami'in sojan Amurka. A jiya, Alhamis mai shigar da ƙara na birnin New York ya yi watsi da buƙatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar akan ya miƙa takardun da ke da alaƙa da wani bincike akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni, za a ji cewa kotun kolin ƙasar Kamaru ta tabbatar da rinjayen da jam'iyyar CPDM mai mulki ta yi a zaben majalisar dokokin tarayyar ƙasar. Inda wato idan mun kada kuma jamhuriyar Niger, za a ji yadda jama'a ke ci gaba da bayyana yadda azumin bana ya riske su.
Azumin bana da na bare da bambanci, bambanci ba kuɗi, ga tsadar rayuwa. Kin ga kaya da daga ko'ina ka to wanda suke kamun kayan ma musaida. Wallahi, wallahi kowa yana kukan haka na.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Tun daga watan Janairu, sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Steele da ke jihar Oklahoma a nan Amurka, don su iya sarrafa na'urar kariyar makami mai linzami ta Patriot. Ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan da Maris, su kuma koma Ukraine domin fara aiki da na'urar. Bisa la'akari da mahimmancin wannan horo, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta haramta ɗaukar hotunan sojojin, kuma ta ƙi barin muryar Amurka ta bayyana sunayensu. Amma wakilin muryar Amurka, Ostap Yarish, ya kai ziyara sansanin na Fort Steele don ya shaida horon da dakarun ke yi. A cikin sojojin maza da mata na Ukraine da suka je Oklahoma, mafi ƙarancin shekaru shi ne 19, mafi yawan shekaru kuma 67. A cikin makonni 10 da suka gabata, ta yi amfani da wani shiri da Pentagon ta tsara, wanda ke ba dakarun horo aƙalla sa'o'i 10 a rana, kwanaki 6 a mako guda, ya sa sun yi aiki don ƙwarewa wajen sarrafa na'urar ta Patriot. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fissile don ƙera bom ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu, kuma za ta iya ƙera makaman nukiliya a cikin watanni, a cewar babban jami'in sojan Amurka. Da yake magana da 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya, Alhamis, babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar Janar Mark Miley ya faɗawa 'yan majalisar cewa Amurka ta ƙudura aniyar hana Iran ƙera makaman nukiliya. Miley ya ƙara da cewa, mu sojojin Amurka mun tsara matakai da yawa da jagororin ƙasar za su iya ɗauka idan Iran ta yanke shawarar ƙera makaman nukiliya ko kuma lokacin da za ta yi hakan. Kalaman Malidai sun je daidai da na mataimakin sakataren tsaron Amurka Colin Carl a watan da ya gabata. Carl ya shaidawa 'yan majalisar cewa zai ɗauki Iran kusan kwanaki 12 ta sarrafa isasshen man da za ta yi amfani da shi don ƙera makaman nukiliya idan ta so yin hakan. A jiya, Alhamis mai shigar da ƙara na birnin New York ya yi watsi da buƙatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar akan ya miƙa takardun da ke da alaƙa da binciken da ya yi akan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala 130,000 a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa a gabanin zaben shekarar 2016 akan ikirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta. A farkon wannan makonni, ofishin mai shigar da ƙarar na gundumar Manhattan, Alvin Bragg, ya caccaki buƙatar da shugabannin kwamitoci uku a majalisar wakilai suka gabatar a matsayin katsalanda a kan ikon jihar New York, wanda yin hakan ya saɓawa doka. 'Yan majalisar uku, Jim Jordan da James Comer da Brian Steele, sun kira binciken da Bragg ya yi akan Trump zalunci wajen amfani da ikon gabatar da kara irin wanda ba a taba gani ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Kamaru, inda kotun kolin ƙasar ta tabbatar da rinjayen da jam'iyyar CPDM mai mulki ta yi a zaben majalisar dattawa wanda aka yi ranar 12 ga wata. Maimuna Tsadu gare ki.
Babban alkalin kotun kolin kasar Kamaru, Kema Atangana, ya bayyana jam'iyyar RDPC ne mulkin Kamaru a matsayin wadda ta lashe zaben majalisar dattabai da kujeru 70 cikin 100 a cibiyar majalisar da ke birnin Yaounde, babban birnin kasar Kamaru. Ko da yake babbar kotun kolin ta yi watsi da kararrakin jam'iyyun adawa sau 6 da suka yi ranar Laraban da ta gabata, mun tuntuɓi Pierre Flambeau Gayab, dan adawar UNDP.
Nous avons effectivement déposé
don zaben gaba, amma muna kiran jam'iyyar RDPC da sauran da su mutunta doka da oda.
O RDPC aux autres acteurs de respecter le cadre légal qui est là.
Abdoudam, manazarcin siyasa a kasar Kamaru.
L'annulation d'une élection par le conseil constitutionnel
kotun tsarin mulkin Kamaru yana la'akari ne da abubuwa waɗanda suka saba wa doka ta yadda za ta iya ta ɗau mataki don soke zaben, amma kuwa idan ƙararraki da jam'iyyar adawa suka yi bai da nauyi matuƙa, to ya za a yi a soke
zaben.
Amma kuma lauya Francis Mobza ya yi mana bayani. Orafen da suka taso a zahiri ba za su iya shafar sakamakon zaben ba. Mun bibiyi babban alkalin a koda yaushe yana maimaita karanta mataki na 134 da kundin tsarin mulki wanda ya nuna karara orafe-orafe da kararrakin ba za su shafi sakamakon zaben ba, sai dai kawai a ce kararrakin ba su da tushe kuma kotu ta yi watsi da su. Sanin cewa cikin jam'iyyu 21 jam'iyyun siyasa 10 ne suka fafata a yayin zaben majalisar dattabai a yankuna 10 na Kamaru. Kansiloli 11,000 da 138 na ƙananan hukumomi da na yanki ne suka zaɓi sanatoci 70 daga cikin 100 na majalisar.
Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
Tage da Maimunatu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Kurdawa mazauna wani gari da ke arewa maso yammacin Siriya sun shafa kwanaki 3 a jere suna zanga-zanga biyo bayan kisan farar hula 4 da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Turkiya suka yi a yankunan da suke rike da su. A ranar 20 ga watan Maris ne al'ummar garin Jindiris da ke arewa maso yammacin Siriya suka taru domin bikin shiga sabuwar shekara ta Kurdawa da aka fi sani da Nowruz, amma wasu dauke da makamai da ke da alaka da rundunar sojin Siriya ta SNA suka bude musu wuta inda suka kashe farar hula 4 tare da jikkata akalla wasu su biyu, a cewar kafofin yada labaran kasar da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke birnin New York ta ce mutanen 4 da aka kashe 'yan gida ɗaya ne. Jindiris dai wani yanki ne na gundumar Afrin wanda ya fada a ƙarƙashin ikon sojojin Turkiya da kuma ƙungiyoyin Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyar bayan wani gagaruman farmakin soja da aka kai akan dakarun Kurdawa a watan Maris ɗin shekarar 2018. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya nada kakakin dakarun TPLF na Tigray a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi a yankin arewacin kasar. A jiya Alhamis ne ofishin Prime Minister ya sanar da nadin gececin reda ta shafin Twitter. Gwamnatin wucin gadin dai za ta ci gaba da aiki har sai an gudanar da zabuka a yankin.
To gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger. Yayin da musulmi a fadin duniya suka fara azumin watan Ramadan a Niger, jama'a na ci gaba da bayyana halin da suke ciki a wannan lokacin. Wannan malamar na gaya ma wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari cewa
sunana Ramatu Umar, wallahi bana kaya miya gaskiya, sai dai alhamdulillah akwai kyara kaya, wallahi ka bai tabuwa kin ga form deter da kwando in yake ada cika da kwando shi kawo da yake yanzu kwandon bai ya tabuwa da kilo muna sai 60 yanzu har 80 har 100 ake saida shi har da 100 ma yanzu har ya kai tomato danye ba a bada na 10 nauri sai na 20 attarugu da albasa duka ba su tabuwa wallahi ba su tabuwa dama karoti kada yake tabuwa shinkafa da ma kudin shi na da ne ma ka kun bai ya tabuwa san da bamu da kudin halin da muke sai kwartan shi ka 7 da rabi mutane da Allah albarkan azumi wata guda ne za a yi a kare har kenan da Allah ya hankuri kaman gobe azumi ya zo ya wuce a shi tausayi talakawa albarkan azumi sai ku rage mana yan kasuwa tsakani da Allah.
Sunana Muhammadu Mala Bagare, kai rayuwa gaskiya bana abin ya zo da tsada ko mi kaje sai wallahi kudin baya tabuwa ko wani kattan baya kaje an ce ba wajen su bane laihin yake su ma da tsada suka sai shi jiya ma na ta yi sayan madaran da ake sai da jikka 14 ya kai jikka 20 ni do babban nan yace mun cikin lokaci kadan kudin ya karu ba laihin su bani kayan gaskiya an ka kwatamta da baya abun yayi tsada wasu na nunin tunda aka hau da kudin gazuwar kenan kawa kaya yana tsada dole su ma su ƙara kudi don kasu hadu sukari na sai buhu wajen jikka 28 da rabi na sai mai wannan babban bidon jikka 29 na sai shi gaskiya da har 15 da rabi na sai shi gaskiya abun gaskiya sai dai alhamdulillah ni kira na harko ga gwamnati kowane shekara suna cewa suna sa committee don a ga ya inda za a yi talakawa sai kaya da rahusa amma mi muke gani ba mu san ba ina ne matsalar ko wajen kasuwa ne ko gwamnati ne bai sa a bibiya abun a gani amma gaskiya kullun abu ya zo duk abun da ake ko ganye wanga da ake nan wajen mu wani form da ta ko mi saka ga kudin ya karu shi ko kasar musulmai muke nan Niger kowa tashi sai ce shi musulmi ne ga wata nan na alfarma na neman lada
haja zare dan turai zaman bana da na bare da bambanci ba kudi ka tsadan rayuwa kin ga kaya da daga ko ina ka to wanda suke kamun kayan ma musaida wallahi kowa yana kukan haka na tunda in gari ya waye namiji yana da rural abinda zai fito ya bada shi kuma ga garin wannan yanda ya zama komai an ƙara mishi kuɗi komai wai maimakon da azumi ya kama yanzu kin ga mu a Makka ko gidan haya in shekara ta azumi ya kama wallahi sai a ce wannan watan kabar kuɗin shi ba a karba to wallahi yanzu daga ko ina ba mu samu langon
Abdullahi Mutari yar keli tsadar rayuwa shi dai fi sabilillahi kowa ya san akwai ta har su ɗan kasuwa sun sa akwai ta yanzu dai abin da ake so jama'a su taimaka gwamnati ta sa baki a wannan abu in akwai abin da ya kawo suke tsawwala wannan abin to gwamnati ta dan rage musu mu ma kuma talakan gwamnati ne gwamnati su ɗan kasuwa sai su rage mana wasu abubuwa
ashe to tsadar rayuwa dai yanzu azumi ya zo gashi nan kaya da aka ga azumi ya zo da an tsangwala kaya an sama kaya tsada to su yan kasuwa dai su dibi Allah dai su ga albarka azumin wannan su ranar rangwamta mu mu samu wani wasaci kadan haka dan mu samu da mu da yan diyanmu mu samu mu sa dan abin da za mu sa a bakin mu gwamnati ita ma kuma ta taimaka mu albarkacin wannan wata mai albarka mu samu
to a gaida Tamar da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya jam'iyyar APC
sun jihar Kano na da ja akan zaben gwamnatin jihar Kano ko da yake dai masana suna ganin akwai dalilan da ke sa a samu jinkirin ambata wanda aka zaba
da yargima da karin aringizo da tarzoma ko menene ko wani irin dalili ne in dai an soke to sai an sake zaba
idan yawan ƙuri'un mazaɓin da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na 1 da na 2 ba to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba
kuma dai wani dan jaridan da lauya ne kuma yana fashin baki ce ga wa duniya cewa ai soke sabon salon siyasa a Najeriya yanzu ya soke sharbar shababa
mun shigo wani karni na siyasa wanda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas
shi kuwa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani guruntun ga wa dukkan masu lunto da rumbarin bar murda murdiyar zabe yake cewa ai tun a duniya ma za su gane sun daba
kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kada kuri'a kai a je a lalata wannan kuri'un da kai kuma ka dauka zaka je kai bacci lafiya ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah bane
wadannan fa so mun ta muka tattatso cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannu mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa masu mulki cewa talaka fashi ya kamata a lallaba shiri na 110 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke jawo hankalin masu sauraro akan matakan tatso haƙoƙinsu a kowace gaba me yiwa takun tashi dan tatso haƙoƙin kuma yasa wani dan jarida kuma lawyer a Nigeria barista Muhammad Adamu da ya saba fashin baki ga yawo duniya cewa ai siyasar Najeriya ta riga ta sauya salote da waɗanda suke ganin sun gagari kundila yanzu su kansu an bi an tattaba.
A gaskiya kaman ta sauya zani zan ce yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai a da akwai waɗanda suke kirfa yanda suke so sannan kuma diyan da ta kada ta raya zaka ga kusan a haka din aka kare to sai yanzu ga mu mun shigo wani karni na siyasa wanda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas
an samu korafa-korafa da tashe-tashen hankula da kuma siyan kuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni
dabi'a ce ta demokradiya duk da yake ta dan fiyin kanta anan kuma a hankali in Allah da za a shawo kanta to amma kuma dabi'a ce ta demokradiya wanda ba yanda ka iya shi kanshi doka ko dokokin election na electoral act the guidelines da sauransu sun hasashe haka sun hangi haka kuma har akwai matakai da aka dauka na ƙarshe saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce daga yan tsaro dole su dada ya himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren waɗannan abubuwan sannan kuma dole a jakunan su wasu kuma ma dole a hukunta su
shi kuwa lauyan da ke fashin baki a karkokin siyasar Najeriya barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar Gayawo duniya yake dalla-dallan dalilan da suka sa akan ambata zabe a matsayin inconclusive da ba a ambata wanda ya ci zabe koda ko yana kan gaba
yawanci abin da ke faruwa ake ce zabe bai kammala ba shine idan aka gama zabe aka gama lissafin alƙalin ma gaba daya to akwai lokaci da dama wanda yake za a ga an samu waɗansu zaɓuɓɓuka an so soke su wala Allah saboda an yi faɗa ne ko kuma wala Allah saboda an samu takaddun jihar Kur'a sun samu matsala ma'ana ana iya kasancewa da takaddun jihar Kur'a amma babu hoton dan takara daya ko babu alamar jam'iyya ko kuma a samu wani yazo ya sace na'urorin zabe ko kuma a samu a yi fada a wuri to waɗannan za a tattara dukkan lissafin waɗannan mazabu din to sai a duba rata tsakanin wanda yake a gaba da wanda yake bi mishi sai a kwatanta shi da yawan ƙuri'un waɗannan mazabu da aka soke idan yawan ƙuri'un mazabun da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na 1 da na 2 ba to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba idan kuma aka kasance aka duba aka ga yawan ƙuri'un sun fi yawan gidi da ke tsakanin na 1 da na 2 wanda idan da za a kawo ƙuri'un nan a ba na 2 to yawan shi na iya zuwa ya wuce na 1 to a wannan lokacin ya zama wajibi sai a ce to an dage zaben to shine za a ce inconclusive
kuma dai ganin irin wannan gaba na adadin zaben da aka soke ya haura ainihin tazar da aka bayar sa jam'iyyar APC ta bakin mai ba ta shara karkokin shari'a a jihar Kanawa barista Abdul Adamu Fage ce dole hukumar zabe ta leka jihar Kano don duba adadin ƙuri'un da aka samu jakwaba
indai an taba hakkin wanda zai zabe to ya zama lazimi ya zama wajibi a sake zaben wannan wajen matsawar bambancin da shi wanda aka ce ya ci da wanda yake bi mai baya, in aka sake zaben zai canja, ba mamaki shi wanda yake bi mai bayan ya zama ya ci zabe. Da rigima da ƙarin aron gizo da tarzoma ko menene, ko wani irin dalili ne, in dai an soke to sai an sake zaben.
Ko yanzu me matsayar jam'iyyar APC misali?
Matsayar jam'iyyar APC tunda akwai rata ta 120 da wani abu, sannan kuma inda aka samu wannan hatsaniyar da soke zaben da aron gizo sun kai daga bakin fa ita hukumar zabe da ta gabatar suka ce sun kai 270 da wani abu, to kaga ya zama wajibi a sake zaben, tunda bambancin tsakanin wanda aka ce ya ci zaben da wanda yake bi mai baya 120 da wani abu. A doka ya zama wajibi gashi nan a manual din na election, a guidelines na gudanar da zaben, a dokar zabe ta ƙasa da shari'o'i ga sunan ba iyaka, duk wannan shine.
Ashe dai sanata Bola Ahmed Tinubu da aka zaba a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado cikin jam'iyyar APC yana da dalilan da yasa shi ma ya sadada zuwa kotun da yace dole ne shi ma ya lababa, domin kuwa lauyan da ke sharhi a kalamuran siyasar Najeriya Barista Elsbar Abakar yace ai dole ne a baiwa Tinubu damar duba alƙaluman zaben kada a ƙarshe a harhaɗa alƙaluman kuma su zazzuba.
To game da ko me yasa shi kuma Tinubu aka bashi wannan dama na ya je shi ma ya duba ya tabbatar da cewar waɗannan katunan zabe da aka yi amfani da su daidai ne. Wato alƙalin ana ce mishi Justice Ikek yace abin da yafi zama adalci tunda Atiku Abubakar da Peter Obi sun yi roko akan cewar a basu dama su bincika su tabbatar da cewar waɗannan takaddun zabe da aka yi amfani da su takaddu ne waɗanda na zahiri, kuma su tabbatar da cewar abin da aka ayyana musu a matsayin su ne ƙuri'unsu lalle abin a ce ya tabbata. To tunda adalci ake son a yi, to sai kotu ta ce a tsarin shari'a ya kamata shi ma a bashi dama ya lura da waɗannan takaddu da ake bincikawa, kar a zo a ce an ba ɓangare ɗaya shi ba a bashi ba. Dalili kenan da wannan kotun ta ba da dama ya tabbatar da shi ma ya duba, saboda in ya zo ba da kariya zai iya faɗin dukkan wani zargi da za a yi akan waɗannan takaddun.
Game da linto da rumba-rumba ko zure ko kuwa murɗiyar zaɓe, kuwa Shehu Malami Sheikh Yusuf Tijjani Guruntun ya tabbatar da duniya cewa duk waɗanda suka yi magudin zaɓe tun anan duniya sakamakon su zai zo kuma da hannunsu za su karɓa.
Wai a je a zauna da kai a wani ɗaki ko a wajen wani mitin a shirye yaya za a murɗe ƙuri'un anguwa kaza ko yaya za a canza? Wallahi ka rubuta ka aji da kai da waɗanda kuka shirya wannan abun gaba da ƙiyayya za su zama su ne sanadiyar rashin jin daɗin rayuwarka har ka mutu. Su ma kai ne rashin jin daɗin rayuwarsu, ba yadda za a yi waɗansu su shirya wani abu da zai cutar da bayin Allah, wai kuma Allah ya bar su su tafi. Ai da su Fir'auna ma ba su tafi ba. Za a yi magudin zaɓe ka ce ban da kai, kar ka yadda duk abin da za a baka wallahi sai ka biya ka yi ciko. Haba malam, kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kada ƙuri'a, kai a je a lalata wannan ƙuri'un da kai ko a canza wannan ƙuri'un da kai, kuma ka ɗauka za ka je kai bacci lafiya. Ai in ka yarda da haka ma to ba ka yarda ma akwai Allah ba ne. Amma in ka san akwai Allah kuma ka yarda waɗannan da suka tsaya a ranar bayin Allah ne, wallahi ka san Allah zai bi musu kadinsu. Me yasa Allah ya ce na haramta ma kaina zalunci? Saboda duk wanda ya cuci wani sai ya kwata mishi. Wallahi hiqul makaru sayyi'u illa bi ahli. Shi yasa duk wanda suka yi wannan badakalar gwamnatin na wucewa kuwa sai kaga a kwayen ido ma ya zama abin tausayi.
Ka iyaka batutuwan da za mu yi bajiya muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke duk da roman demokradiyyar da suke ganin suna warba, domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 66 ne ga dukkanin masu muzuran matsi mu rafin iko su yi sallama daga kan kujerin da akan su ne suke ganin sun samu dama raba-raba, kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku su kaba-kaba. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabata nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Yeah. Masu sauraro albishirinku.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar Amurka,
duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Al-Qur'ani mai tsarki daga yara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ismi Rabi'at bintu Magaji, min madrasatul Fudiyya Suleja. Ana aqra alaikum ma tayassara min Al-Qur'ani al-Karim min suratul Anfal insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم.
To da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Tun daga watan Janairu, sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Sill da ke jihar Oklahoma a nan Amurka, don su iya sarrafa na'urar kariyar makami mai linzami ta Patriot. Ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan na Maris, su kuma koma Ukraine don fara aiki da na'urar. Bisa la'akari da mahimmancin wannan horo, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta haramta daukar hotunan sojojin, kuma ta ki barin muryar Amurka ta bayyana sunayensu. Amma wakilin muryar Amurka Ostap Yarish ya kai ziyara sansanin na Fort Sill don ya shaida horon da dakaran ke yi. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fizzle don kera bom din nukiliya a ƙasa da makonni biyu, kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni, a cewar babban jami'in sojan Amurka da yake magana da 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Alhamis. Babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar, General Mark Miley, ya fadawa 'yan majalisar cewa Amurka ta kudura aniyar hana Iran kera makaman nukiliya. A jiya Alhamis, mai shigar da kara na birnin New York ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar a kan ya mika takardun da ke da alaka da binciken da ya yi kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala 130,000 a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa gabanin zaben shekarar 2016 a kan ikirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta.
To, masu sauraro, da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da caji wato ku kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wajen Dauda da tafiya na gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata. Assalamu.